أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سو كلام مدى سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ونن لوكتشي بركة مدى ساكي كسن شواتاردكو تيكواني سابن شرينا فتوي الرحمة shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyin ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 60 04 15 55 kuma za a iya aiko da sakon takan addressing email na fatawirrahama@yahoo.com da ma shafin fatawirrahama da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 20 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina daidai kenan da 12 ga watan Oktoban shekarar 2025 miladiya. Kamar kowane lokaci cikin yardar Allah a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu da zan kasance tare da ku cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma a cikin shirin namu na wannan rana kai tsaye za mu shiga karanto tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga malam. Akarmakallawa cikin shirin namu na wannan rana tambayar mu ta farko mai tambayar yake cewa dan Allah malam wace addu'a za a yi domin magance yawan kokwanto wato waswasi.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايه هكا ينقوى ما سو كلم ودسول رمو أولا لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسواسي لك شيء لني التي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وانا يكيهم وسواسي أتكين إراجا متاني daga aljanu yake ko daga mutane saboda haka shedan shi yake jefawa mutum waswasi a cikin ransa ya jefa masa waswasi game da abin da ya shafi mahalicci yace in Allah ne ya halicci sama da ƙasa ya halicci kaza kaza shi wa ya halicce shi ya sa masa wasu saki marasa kyau dan ya kawo masa rudani a cikin imanin sa to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ji haka to yace amantu billah wace a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Na'am. Saboda kai ne matsarin Allah daga shaydan wanda yake mai abu wato abin la'anta. Saboda kai ne matsarin Allah shine abin da mutum zai yi. Idan wani abu ya sa masa wani waswasi yake kware ya sa masa shakka da kokwanto a cikin imanin sa yace amantu billah. Yace na yi imani da Allah. Kuma cikin abin da ya shafi ibadarsa ne abin da ya shafi alwala ko wanka ko sallah yana masa waswasi ya kasa gane me yake ciki alwala ce ya jin cewa ko bai wanke kaza ba ko bai shaka ruwa ba ko guri kaza ruwa bai same shi ba to ko a sallah ya rika sa masa waswasi raka'a uku yayi ko hudu yayi ko biyu yayi ko uku yayi ko wajen wanka ya rika sa masa waswasi bayan sa ruwa bai same shi ba ta kwara ruwa a jikinsa amma yana ta shakka to amfanin wannan maganin wannan shine watsi da wannan waswasin maganin sa shine mutun yayi watsi da duk wani waswasin da shine yake saka masa ransa ya saka masa cewa ko alwalan nan da yayi bai da tsarki kawai ya manta da shi ya je sallasa haka ko in ya gama alwala sai kawai ya sa masa ci ai bai shakar hanci ba ko bai shafar kai ba har ya je ya tsaya a sahu sai ya dawo ya ci ai bai shafar kai ba sai ya saki alwala ya kuma koma ya shiga masallaci sai ya ce kai an ya ba lama a bayan jikin kafar ka je ka saki to amfanin abinan maganin wannan shine watsi da wannan waswasin duk abin da ya saka maka a ranka kawai ka dauka ƙarya yake ba gaskiya ya faɗa ba ka ƙaryata zuciyarka ka je ka yi sallar ka haka in raka'o'i ne yake maka shakka kai uku ko kai hudu kawai ka dauka a hudun kai to wannan shine zai magance maka wannan waswasin har ya gaji ya kyale ka amma matukar dai in yayi maka waswasin zaka dakata tashi in sallah kake ka yanki in wanka ne kai ka fito ka kuma komawa bandaki kai ta kwara ruwa a jikinka in alwala ce kai ka gama ka dawo farko ka saki ka dawo farko wani sai mutum ya 30 yana alwala wani awa 1 yana wanka ya kasa gamsuwa da cewa wankan yayi to in dai zai rika dakata waswasin to kuma har abada ba zai rabu da shi ba shi yasa malamai suka ce maganin waswasi shine watsi da shi ka karyata zuciyarka yayin da shi dai ya saka maka cewa kaza 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 ne to in yayi gaji zai kyale ka yaso kuma ya bincike wata hanyar daban tun da ba gaba ɗaya zai rabu da kai ba amma dai ta nan kafi karfin sa ya ga in ya buga ya buga ya gaba nasara to zai saki kuma lale wannan shine maganin waswasi
to malam wannan tambaya take cewa wanda yake yin azumin kafara kwanaki 60 sai rashin lafiya ta kama shi bai gama ba yaya ya kamata yayi
to duk mai azumin kafara wanda zai yi wata biyu a jere ba tare da ya sha ba idan wani abu ya gitto na larura ko dai larura ta rashin lafiya ko kuma in mace ce larura ta haihuwa ko larura ta jinin al'ada wannan ba zai yanke masa azumin sa ba ko kuma larura ta shari'a misali a ce yana ciki sai sallah ta zo to kaga ranar sallah sai yana cikin azumin sai aka zo sallar layya to kaga ranar sallah ba maganar yayi azumi to shikenan sai ya datse ko yana cikin yi sai Ramadan ya faɗo to sai ya dakata yayi azumin Ramadan yayi sallah sannan ranar biyu ga sallah sai ya dora so duk wata larura da shari'a ce ta ce a tsaje azumi a lokacin ko kada a yi azumi a lokacin ko kuma wani abu na rashin lafiya da mutum ba zai iya yi ba to ba zai datse masa jerin gwanon azumin mukansa ba saboda haka mutum ne ya yi azumi zai yi azumi ga wata biyu ya yi kwana 40 sai ya faɗi rashin lafiya to shikenan sai ya bari sai ya warke in ya warke to sai ya ɗora daga inda ya samu sauki
to malam menene hukuncin wanda ya haddace alkur'ani amma daga baya ya manta da ganganci
to ba daidai bane mutum ya bari ya manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ahadul qur'an fa wallazi nafsi bi yadihi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha annabi ya ce ku kula da harka da haddar alkur'anin ku kula da har da addu'alin ku yace na rantsi da wanda raina yake hannunsa alkur'ani yafi saurin kubucewa fiye da raƙumi da yake cikin da baibayinsa kumi da yake cikin da baibayi zai iya kwacewa ya gudu to haka ƙur'ani ya fi wannan saurin kucewa so da ana son a yi ta bibiyar alƙur'ani ta hanyar karanta shi yadda ba zai tafi ba akwai hadisai da suka zo da suke maganar cewa wanda ya haddace ƙur'ani ya manta za a yi masa azaba kaza kaza wani duk ba su inganta ba abinda ba a so abinda ya fi komai muni shine mutum ya karanta alkur'ani kuma ya aiki da shi wanda ya fi komai muni ya ma fi wanda zai karanta ya manta wanda zai karanta shi amma kuma ya aiki da shi yana jin yana karatu alkur'ani na cewa yi kaza alkur'ani na cewa ka guji riba kuma yana cin riba alkur'ani na cewa ka a sha giya shi kuma yana shan giya alkur'ani na cewa ka ka kusanci zina yana karanta amma kuma yana zinarsa wanda ya ce ka kusanci cin kuɗin mutane ba bisa gaskiya ba shi kuma yana cutar da mutane to wannan ya fi muni kwarai da gaske ya fi muni shi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi magana ya ce cewa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa Allah ya ce wanda duk ya bijirewa ambatona shi ne alkur'ani to yana da rayuwa ta kunci in ji Allah zai rayu cikin kunci a duniya a cikin kabari kuma bayan ya tashi a lahira zai su gamu da kunci kuma za mu tattaro shi a ranar gobe kiyama yana makaho ya ce ya ubangiji ya aka yi ka tattaro ni makaho bayan da ina gani Allah ya ce to kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka kai buris da su to kai ma haka yau za a yi buris da kai to kaga wannan ba wai karanta ya manta ba a'a karantawa ai ko aka karanta masa ma yake aiki da ita ya watsar da ita to wanda yafi muni sama da wanda zai karanta ya manta ko kuma ya sakaci ya manta amma shi kansa sakacin ya manta ba daidai bane
to mallam wannan tambaya kuma cewa take shin kowace halal tana iya zama sunna a musulunci sannan cin naman doki yana daga cikin sunna ne
akwai mubah akwai abin da ake cewa halal wato mubah akwai kuma abin da ake yin shi da siriyar kusanci neman kusanci ga Allah subhanahu wataala yanzu Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza halaltum fasadu idan kuka cire ihraminku ku je ku yi farauta anan ba wanda zai ce Allah ya yi umarni da a yi farauta bayan mutum ya sauke ihraminsa ya gama umara ko ya gama hajji to ya shiga daji farauta shi mene ya same sa ya ce saboda Allah ya ce in an sauke ihrami a tafi farauta to wannan al'amru ne lil ibaha ana nufin in mafarauci ne to yanzu ya halatta ya ci gaba da farautarsa ba wai ana nufin cewa ku tafi ku yi farauta ba ci da sha wannan duk ibaha ce Allah ya ce fa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha kada ku yi almubazzaranci qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati min arrizq ce wane ne ya haramta kayan ado da Allah ya fitarwa da bayansa ko kuma dada dan abubuwa na arziki waye ya haramta babu saboda haka amfani da kyawawan abubuwa da dada dai da kayan ado wanda duk halal ne Allah ya halatta mutane su yi idan suka yi idan su samu dama wato su samu wani karfi su ci su sha dan su samu wani karfi na bautar Allah wato mutum ne ya ci abinci dan ya ji samu karfin da zai tashi yayi bautar Allah wannan yana da lada kan mutum ne ya bacci da wuri saboda ya tashi da daddare yayi qiyamul layli saboda haka yake kwantawa ya bacci da wuri wannan baccin mubah ne halal ne ba wai an tilasta masa sai yayi bacci a lokacin ba amma kuma yayi shi ne dan ya zanto taimako gare shi ya tashi yayi ibadar dare to kaga anan baccin sa yana da zai zama lada shi yasa ake cewa al mubahat tanqalibu ta'at bi niyyatin salihah wato mutumin da zai yi aiki na halal yana iya juyewa ya rikide ya zama da'a amma saboda niyyar sa kikkiawan niyyar sa shi yasa Abu Musa al-Ashari yake cewa Abu Mu'adh ibn Jabal inni ahsibu nawbati kama ahsibu qawmati ina neman ladan baccin da nake kamar yadda nake neman ladan qiyamul layli da nake wato wannan baccin ladan yana ba abin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa fi budi ahadikum sadaqa mutum ya tara da iyalansa ma sadaka ce sabai suka ce ayati ahaduna shahwatahu fa takunu lahu sadaqa yanzu dayan mu zai biya sha'awarsa kuma ya zanto masa sadaka ladan sadaka Annabi ya ce ara'aytum law wada'aha fil harami akana lahu wizr fa kadhalika idha wada'aha fil halal me kuke gani da a ce zuwa yayi aikata haram ba zai zama yana da lada ba suka ce yana da alhaki ba suka ce yana da alhaki ce to haka ne in yayi abin da yake halal saboda haka mutum zai riƙe halal dan ya kare kansa daga fada haram ko yayi halal dan ya samu karfin aikata wani abu na ibada to wannan lokacin zai zama masa da'a cin naman doki ga kaulin malaman da suka halatta cewa ana iya cin naman doki wannan kamar sauran cin abinci ne kamar ka ci shinkafa ko ka ci masara ko ka ci alkama ba wanda zai ce wanda ya ci alkama ya yi sunna ko ya ci masara ya yi sunna ko ya ci abin nan ko ya ci kaza ko ya ci nama duk wannan ba mubahat ne abubuwa ne na halal sannan kuma yau a ce kuma ka cin doki sunna ne to waye yake da kudin sayan doki da zai in kai rika ci saboda ka da cin doki wanda ya ce ya halatta da su ne jumhur ba wanda ya ce yin cin sa da lada yafi wanda ko wanda ya ci shi yafi wanda ya ci kaza lada ko ya ci kifi lada duk babu wannan
to mallan wannan tambaya cewa take idan mutum yana karatun alqur'ani yazo inda aka ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam shin zai dakata yayi salati haka idan yana cikin sallah kuma yaji an ambaci sunan Annabi yaya zai yi
shi karatun alqurani ibada ce mai cin gashin kanta shi kuma salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce mai cin gashin kanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa albakhilu man zukirtu indahu lam yusalli alaihi marowaci wanda aka ambaci sunana a gaban sa ya ki min salati, wato ana zance sai aka kawo sunan baki sallallahu alaihi wasallam sai shi ba zai yi salati ba, kamar a majalisi ana karatu a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yayi gum, ai ta fada yayi gum, annabi to da marowaci ne shi karatun qur'ani, shi kuma akan kowane harafi mutun yana da lada, akan kowane harafi yace wa ba muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, wannan muhammadun din da ya fada mimun din yana da lada, haun din yana da lada, mimun din yana da lada, yana da lada, kowane lada za a danka masa shi gida goma ila adhafin kaseera, saboda shi kansa ambatan sunan sa a cikin karatun qur'ani yana dauke da ladar daki ne ba iyaka, saboda shi wata ibada ce ana yake mai cin gashin kanta, harfan sunan annabi da yazo cikin alqur'ani yayin da yake karanta shi su kansu ladan ne, saboda ba bukata sai ya datse yayi salati a gurin, amma yana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, karanta hadisan annabi ba dai yake da karanta ayar alqur'ani ba, shi alqur'ani ana karanta shi muta'abbadun ne bi tilawati, sabani shi hadisi ana karanta shi dan a kwaikwayi addini a samu yadda addini yake aka ai aiki da shi, saboda haka anan ba abin da ita kuma sallah ita ma hay'a ce, wata sifa ce da take kebantacciya, abinda aka ce kai a lokacin shi ake bukata kai, kakka dada kakka rage kakka zo ka da wani abin da ba a ce ayi shi a sallah ba kai shi, koda a wajen sallah abu ne mai kyau, koda a wajen sallah abu ne mai kyau, kaga masallaci aka ce in yayi ruku'u kai karanta alqur'ani, karatun alqur'ani abu ne mai kyau a cikin sallar ma yana daga cikin abinda aka shar'anta masa yin sa yayin da yake tsaye ya karanta alqur'ani, fatiha ma ta zanto rukuni ce, idan mutum zai salla ya karanta fatiha bai da salla, sannan ya karanta abinda ya sauka na alqur'ani, amma da zare ya ruku'u to kuma an dakatar da shi da karanta alqur'ani, a lokacin ba zai ce ayi qur'ani maganar Allah ce ba, kuma Allah ya yarda in karanta shi a cikin, in karanta shi alqur'ani kuma ya ce wanda yayi harafi ɗaya yana da barini kawai qur'ani zan ci gaba da karatu, ya haka ya sallar shi mata bace ce kawai ta karanta qur'ani a ruku'u da sujjada ba sallar da annabi ya koyar yake ba, saboda haka ita shi ita sallar hay'a ce makhsusa, wata sifa ce da aka kebance ta, aka ce in kai sujjada ka karanta qur'ani, ba aka ce ayi qul huwallahu ta'dilu thuluthal qur'an, annabi ya ce qul huwallahu tana daidai da ɗaya bisa uku na alqur'ani, don haka ni yanzu in nayi sujjada ita za ta karanta sau uku, in kai haka to ka zo da wani abu bid'a da annabi bai imani da shi bai yarda da shi ba, kuma ya hana kama annabi ya ce inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan, shi da kansa ma yake sallah sai ce an hana ni, wa ya hana shi Allah ya ce an hana ni in karanta alqur'ani da in nayi ruku'u, an hana ni in karanta alqur'ani in nayi sujjada, to saboda haka abinda bai zo ana yin shi a sallah ba, koda a wajen sallah abu ne mai kyau, kai koda a cikin sallah ana yin shi a wani wuri ba ka zo ka yi shi a wani wuri bai karbo, mutum ne ya ce shi yanzu in yayi zama tsakanin sujjada da sujjada zai karanta tahiyya, karanta tahiyya sallah ce, an yadda a yi ta a sallah, amma an yadda a yi ta ne yayin da aka gama zama biyu a yi, ko in an gama zama na ƙarshe a yi ta, anan aka shar'anta ta, amma da mutum zai ce shi yana ganin tayi kadan in yayi ruku in yayi sujjada ɗaya dago kafin ya tafi tabi yayi tahiyya ya kuma komawa, ai masa magana ya ce to tahiyya ba salatin annabi ne a ciki ba, ya zaka hana ni, to kaga wannan ya zo da wani abu sabo, kuma sallar shi ta baci zare yayi wannan sallar shi ta baci, so ka tana da hay'a abinda ake a sallah shi ake, ba mu ji cewa a sallah idan an karanta qur'ani aka ce muhammadur rasulullah annabi ya sahabbansa suna sallallahu a cikin sallah ba, ba mu ji ba kaga abinda ba a samu ba, to sai mu bari mu yi shi a inda aka samu, wannan shine addini, shi addini shine a jaka ka bi duk inda aka jaka, ba kai karkasawa kanka dokokin da kanka ba, Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fastaqim kama umirta ومن تاب معك ولا تطغوا كتسيا كم kamar yanda aka umarce ka, haka Allah ya ga wa iki sallallahu alaihi wasallam katsaya kyam kamar umarnin nan da aka baka, waman taba ma'aka da wanda suka tuba tare da kai wato mu'mini da suka bi ka, wala tatghaw kakuce kakuzarbi kakuzarbi kakuce iyaka, to wannan shine addini, shi yasa shi kansa annabi yake cewa in attabi illa ma yuha ilai, ba na bin wani abu sai abin da aka yi mun wahayi, saboda shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba a ce yayi abin da ya ga dama a addinin ba, wahayin da ake masa shi yake, shi yasa a wani lokaci za a masa tambaya sai a ji yayi shiru yana jiran a yi masa wahayi a gaya masa ansar da zai bayar. To kaga daga baya sai wasu ka dauka addini kawai mutane ne zan zauna, kowa ya ce ai abu kaza yana da kyau anan a sashi anan, ai abu kaza in kai magana sai ce to ba Qur'ani bane, to ba salatin annabi bane. Eh shi addini tsari ne, abinda ya aka tsara shine addinin, amma in ka canza tsarin ka shigar da wani abu inda ba gurin sa ba, to ko a tsarin dan adam in ya tsara abu ya ce ga mota nan a san za a sa lagiri, to nan za a sa kaza, nan za a sa kaza, in ka cire shi ka canza masa wuri to sai abin ya zama babbar akwai. To bare kuma addini da yafi komai tsari.
To akarmakallahu wannan mai tambaya cewa yake yi, na karbi bashi na naira 100,000 daga yar uwata a Saudiya tun shekarar 2021 amma ban biya ba sai yanzu shekarar 2025 da ta buƙaci in biya, ta ce sai dai in biya ta riyal ko darajar sa yau wanda ya kai naira 400,000, alhali ita ta bani kuɗin Najeriya ne, shin wannan ƙarin da take nema ya halatta?
Ina jin a fatoyin da suka gabata mun yi maganar bashi biyan bashi, yayin da ka karɓi bashin kuɗi yana da daraja sai kuma ka zo biya kuɗin darajar sa ta kare, to zaka biya daidai kuɗin da karɓa ne ko kuwa za a duba darajar sa? Ina jin mun ansa wannan tambayar
makon da ya gabata.
Eh kamar wannan za ta yi kama da ita, duk da yana maganar naira da naira ko naira da riyal. Mutumin da ya baka naira mun kawo maganganu uku, to amma za mu ɗauki guda ɗaya ɗin wanda ita ce tafi kama da wato daidai a cikin ansoshin da malamai suka bayar. Mutumin da ya baka kuɗi yana da daraja, ka zo biyan shi amma darajar kuɗin ta faɗi 1/3 na kuɗin ya faɗi daraja, wato abu ne da lokacin da aka baka 30,000 yanzu in ka zo biya 30,000 ɗin nan ta da yanzu wajen kusan ka iya cewa 40,000 ko ku ce 45, wadda 40 shine sulusun ta ya ƙaru, 1/3 ta ya ƙaru, to anan za a koma ga kimarta sai a ce to 30,000 ɗin a wancan lokacin me za ta saya, ce 30,000 ɗin za ta saya abu kaza, to a tambayi abu kazan yanzu kuɗin sa nawa ne, sai aka ji kuɗin sa kaza ne, to sai ka bayar da wannan kibar, saboda darajar wannan 30 ɗin ita ce wannan yanzu kuɗin za ka bayar ita ce 40 ta yanzu, in ga darajar 200,000 yanzu ta koma darajar ta 400,000 za ka bayar, ba ka ce ai abin nan a lokai 200,000 ka karba 200,000 za ka bayar, wannan ba in kai haka ba kai masa adalci ba shi wanda ya baka bashin, ya baka bashi dan ya taimake ka amma kuma yanzu zaka cutar da shi, saboda yanzu in ka bashi abin da zai saya da 200,000 yanzu ba zai saya masa shi ba, saboda haka in dai har kuɗin kimarsa ta sauka ƙasa da sulusi, Annabi yana cewa as-sulusu was-sulusu kaseer, Annabi ya ce sulusi yana da yawa, shi yasa malaman da suka yi wannan magana suka tsaya abin akan sulusi, saboda shi ne haddul adna, mafi karancin haddi na yawa, ce kaga kenan za a ce ya faɗi da yawa, in ka ce ya faɗi da sulusi kamar ka ce ya faɗi da yawa, to in ya faɗi da yawa ya kamata a dawo ga kima me yake saya wannan kuɗin a da, sai a duba yanzu wannan abin da yake saya nawa yake, sai a biya wannan kimar, amma in ƙasa da sulusi ne ɗan abin da ya ƙaru ba yawa, to kuma nan mutunci da sanayya da taimakon juna zai iya sa a kau da kai, ce ai dan ƙarin da aka samu ba yawa, to bai kamata kuma mutum ya keke da keke ta muzure sai an ƙara masa waɗannan dan ƙarin kaɗan ba, wanda zai iya ɗauka ya ba mutum kyauta ba tare da ya ji komai ba.
To akarmakallahu wannan tambaya cewa take, malam wani ne ya samu ɗa ba ta hanyar aure ba, shin za a iya ɗaura musu aure a haka, kuma yaya matsayin abin da za a haifa wajen gado?
Idan ya haihu da wata ba ta hanyar aure ba, baya hana sa aure ta, baya hana wannan zina da suka yi ba za ta haramta halal din da Allah ya halatta tsakanin su ba, kuma shi ne ma ya dace ya aure ta din, tunda shi ya lalata ta kamata ta zama shi ya dauke ta a haka, tunda shi ya san shi ya riga ya yi mata illa, bai kamata ya yi mata illa ba, kuma a ji a juna ma wani bai san me ya faru da ita ba, saboda haka in suka so yin aure za su yi aure, abinda suka haifa kuma idan su ne, yawanci malamai sukan ce ba zai ci gado ba saboda ba ta hanyar aure aka same shi ba. Da dai shi ba laifinsa ba ne, ba shi ya ce su yi lalata su haifo shi ba, ba shi ya kawo kan shi ba, lalata su ce ta kawo shi, saboda haka shi kaddara ce ta hau kansa, amma ba laifinsa ba ne, don haka bai kamata laifinsu kuma ya shafe shi a rayuwarsa ba. Don haka wasu daga cikin malamai suka ce babu wani dalili karara da za ka iya bayarwa da ya ce ka a ba shi gado. Allah cewa yusikumullahu fi auladikum, al-aulad su ne wanda suka ka haifa, waɗanda ka haifa su ne ‘ya’yanka, ba a ce haihuwa ta hanyar da take ta shari’a ba, kawai ‘ya’ya aka ce, kuma mutum ba ya samuwa ba uba. Dole in ka ga mace ta haihu to da ubansa, sai dai ko a ce ba a san waye ba, amma dai akwai shi da ce ya kharuju min bayni sulbi wat tara'ib, dan adam daga abin da yake fitowa daga mace da namiji ta nan ake halittarsa, banda annabi Adam da Hawwa da kuma annabi Isa su ne halittarsu ta zama daban da sauran halittu da Allah yi, dan ya nuna kudararsa ta cewa zai iya yin abin da ya ga dama. Ce annabi Adam ba uwa ba uba ya halicci Hawwa daga namiji, ya halicci Isa kuma daga mace ba uba. To wannan dai ya nuna cewa halittar mutum da uwa da uba ba wai ya zama mawa Allah dole bane. Zai iya yi ko ba uwan ko ba uban, ko da uwar ba uban, ko da uban ba uwar, duk zai iya yi. To saboda haka bayan su duk wani wanda ka ganshi a duniya to yana da uba, sai dai a ce wani ba a san uban shi ba. To sanda kuma ya zama an gane ubansa to shine ubansa. A ki cewa masa ubansa saboda me? Ba dalili. Lokacin da Annabi ya bada kissar Juraij da matar da aka hada baki da ita, wata karuwa aka yi masa sharri, ta je ta yi zina da wani makiyayi, aka ta zo da ɗa cikin Banu Isra'ila ta ce ai dan Juraij ne, ji Juraij wani bawan Allah ne mai bautar Allah sosai, ya je yana sallar ta dawo imamiyarsa ta kiransa saboda sallah ki ansa mata, wanda kamata yi ya katse sallar ta dawo idin ya ansa kiranta. Duk sanda ta zo tana kiran shi, shi ko ya shiga sallolinsa na mai ibada sai ya ki ansa kiranta. To har ranta ya ɓace wata rana sai ta yi masa mummunar addu’a, ta ce kakka karɓi ransa sai ka haɗa shi da, sai ka haɗa fuskarsa da ta karuwai. To wannan addu’a da ta yi masa sai ya zanto Allah ya karɓi addu’arta. Banu Isra’ila suna yawan faɗarsa da yawan ibadarsa, to ka san duk irin wannan sai an samu kuma wanda suke maƙiya masu hassada da sauransu, sai wasu ce ƙarya yake ai munafiki ne, duk wannan ibada da kuke gani, sai wani ya ce shi sai ya shirya masa sharri tungu. Saboda haka wata suka sa wata mata karuwa ta je gurin wani makiyayi, suka yi lalata ta yi ciki ta haihu, ta zo kawai cikin jama'a su ce ai wannan ɗan wane ne, aka taru za a je a rushe masa wurin bautarsa a kashe shi ma, saboda yana yi mutane ƙarya da sunan addini, a zo ya killace kansa ya kawwame kansa, shi mai bauta ashe mazinaci ne ma kaza kaza, irin an tara wawayen gari sun zo su ƙona masa. To shi ne ya ce to ku bari da Allah in yi raka'a biyu in yi so ku kashe ni. To da ya yi raka'a biyu ya roƙi Allah ya kubutar da shi, sai ya zo kan jaririn ya ce kai waye ubanka, sai Allah ya furta bakin wannan jariri sai ya ce babana shi ne makiyayi, makiyayi ne babana. To a shahir malamai suka ce kaga anan cewa makiyayi ne babana, duk da ba ta hanyar halal aka haife shi ba, ta hanyar haramun ne, amma dai Allah ya kubutar da shi Juraij ta hanyar faɗar gaskiya. Faɗar gaskiyar nan shi ne jingina yaron zuwa ga ubansa. Suka ce kaga ashe dan an samu mutum ta hanyar ba ta hanyar shari'a ba, ba a fasa cewa wancan babansa, in ko babansa ne to me zai hana kuma ya ci gadonsa, babu wani hujja da ta hana shi ci gadonsa. Saboda haka in har sun yadda sun yi aure kuma ɗan yana nan ɗansu ne, shi ne ubansa ita ce uwarsa.
To akar makallawo wannan tambaya kuma cewa take shin ya halatta a yi sallar nafila a masallaci bayan idar da sallar juma'a?
Ya halatta annabi ya kan yi a gida ya kan yi a masallaci.
To wannan tambaya kuma take cewa da Allah malam a yi wa malamai limamai jan hankali da suke yin karatun sallah cikin nutsuwa musamman sallar da ake bayyana karatu amma a sallar da ake sirranta karatu suna gaggawa sosai har ma mu ba sa iya kammala karatun Fatiha.
To kaga in har ta kai ba a kammala karatun Fatiha ai wani irin karatu ake yi kenan. Idan ya zanto sallar azhar liman zai karanta Fatiha zai karanta wani abu na Alkur'ani ma ta yasar min Alkur'an. Ka'ida ma takan yi tsawo. Sallar karatun surori na azhar suna yin tsawo. Sai kuma masu biye musu shine na sure na la'asar ba su kai na azhar ba amma dai su ma suna da tsawo. Rabi yakan tada sallar azhar har mutane su je awali. Awali shine kamar daga masallacin ne zuwa wajen Quba. Mutane sun san Quba kuma su zuwa Imara. Mutum ya je ya dawo ya sami sharakar farko. Yana tsawaita sallah a wannan abin nan. To a ce ko mutum mamushi ya kasa karanta Fatiha. Ai kaga kamar ma karatun ma ba yin sa ake ba. Idan har liman yana wannan sai a ja hankalinsa. A ce to ba mu san me ake karanta mana a sallar nan ba. Gashi dai Fatiha ce ita ce rukuni da za mu karanta. Amma ba mu kai ta ƙarshe ba ma amma kai ka yi Fatiha har ka yi sura. To ko ina da ina dai za ka karanta sai ya kamata mu adar aƙalla. A ce mun gama Fatihar. In ya so muna gaba ma a ce ka yi ruku. So wannan ba daidai ba ne. Kuma wasu karatun sirri sai suke ɗauka kamar saƙa karatun ne a zuciya ba wai karatun ake ba. Wanda kuma duk wanda ya yi wannan bai karatu ba. Mutum ya zo ya yi kasake a sallar farilla. Bakinsa bai motsa ba, harshensa bai motsa ba, kawai ruku. To wannan bai karanta Fatiha ba. Kawai rika saƙa Fatihar a ransa kamar gashi ne yana karatun amma ba karatun yayi ba. Shi karatu ana son harshe ya motsa. Sai ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Ambatan Allah ana buƙatar harshe yana motsawa. Sai la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Ta kalimatani khafifatani ala lisani. Saboda duk zikiri ambatan Allah to ana buƙatar harshe ya motsa. To shine alamar kana yi shi yasa sahabbai suke cewa muna gane karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallarsa ta sirri da motsin gemunsa bitrabi lihiyati saboda dai baki yana motsawa da gemu kuma za a ga shi ma gemun yana motsi suka ce da haka muke gane Annabi yana karatu a sallah mana baya daga miliya motsin gemunsa muke gane karatunsa saboda haka ba daidai bane liman kawai ya rika yin karatun da ba karatu ba a matsayin kuma yana jan mutane sallah wannan ba daidai bane.
Na'am. Wannan tambaya cewa
take amma sallar mutum idan ba ya san da wato in ya san in yana zaton cewa yana masa kyakkyawan zaton cewa karatun yake yi. In ya fahimci ba karatun yake ba ya halatta ya bi shi sallah. Saboda in ka san sallar ma liman ba ta yi ba ka bi shi kai ma taka ba ta yi ba. Amma in kana da kudurci sallar liman ta yi sai ka bi shi. To wannan sallar ka kai ta yi ko da ta liman din a hakika ba ta yi ba. Liman misali liman ya fito ya shiga gaba yana sallah ba ka taba kawo cewa wai bai da tsarki ba. To ya zanto bai da tsarki din da gaske ya ja ka sallah kai sallar ka ta yi. Shi can da bai da tsarkin shi sallar sa ta shafa amma ba ta shafe ka ba kai mamu.
To mallam wannan tambaya kuma cewa take shin idan mutum yana addu'a dole ne sai ya daga hannunsa ko da yana cikin jama'a ne?
Ita shi daga hannu a cikin addu'a min adabid du'a yana da fi ladubban addu'a yana cikin ladubban addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan bawa yana addu'a ya daga hannu Allah yana jin kunyar ya dada hannunsa ba tare da an samu sa ba ya dada hannunsa fayau ba komai saboda ka shi daga hannu yana daga cikin ladubban addu'a shi yasa hadisin Abu Huraira Annabi ya faɗi mutumin da yake tsawaita tafiya da tsira safara yarfa yadaihi ila as-sama'i ya rab ya rab age ce yana daga hannunsa yana addu'a saboda ka ba wai ce akai dole duk addu'ar da kai ba sai ka daga hannu ba in kai haka to ya ka zo da wani ladabi daga cikin ladubban addu'a amma ba ce akai dole ne ba
to mallam wannan tambaya kuma mai tambayar yake cewa ina aiki a hukumar lafiya a matsayin casual akwai lokuta idan NGO suka kawo kayan rabawa shugabanni sukan cire wani kaso su raba tsakanin su kafin a raba talakawa mu ma ana bamu wani kaso shin halas ne mu karbi wannan abu
to ba zai hana ka karba ta ba an kawo wani dan a taimakawa mabukata sai NGOs ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke kawo tallafi gurin wata ma'aikata a ɗauka a baka a matsayin mabuƙaci. To menene damuwar harkar cewa ko ba halal ba ne? Ba dalili za ka karɓa, ko mutum ne ya zo wucewa ta gurin aka ce kai ma zo ka karɓa zai iya karɓa.
To me wannan tambaya kuma cewa yake malam muna zuwa karatun yamma kuma lokacin magariba yakan wuce har ta kai isha. Malaminmu yana cewa babu laifi a jinkirta sallah saboda karatu, shin hakan daidai ne?
Ba laifi idan ya zanto sun haɗu in suka ce za su sauka a je a yi karatu abin a dawo a sake karatun zai shiga wani yanayi ko wasu ma daga nan su tafi ko kuma abin da ake tattaunawa a kai abin din fikirar ta tsintsinke to ba laifi idan sun haɗu sun yi sallolinsu daga baya ko su jinkirta magariba zuwa isha'i duk babu komai wannan.
To wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin ziyarar makabarta bayan yin addu'ar shiga, kuma idan mutum ya je kabar mamaci da me ya kamata ya fara, wace irin addu'a zai yi?
Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa in ta je makabarta me za ta ce? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ake ce da su assalamu alaikum ahli diyar qaumin minal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nahnu lakum antum lana salafun wa nahnu lakum tab'un wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya. Sannan kuma duk abinda kaga ya zo maka na addu'a sai kai musu addu'a, ka roƙa musu gafara, ka roƙa musu rahama, ka roƙa musu tsira daga azabar Allah, duk dai wata addu'a da mamaci yake bukata sai kai masa. So ba a ƙayyade maka wata addu'a kuma daga nan ba a ce sai kaza za ka faɗa. Allahumma ighfirhu warhamhu wa'fu anhu, Allahumma ighfirhu warhamhu wa'fu anhu wa'afihim. Duk dai wani abu da ake wa mamaci sai ka ci gaba da yi masa na addu'a wanda ya zo bakin ka insha Allah.
To malam me wannan tambayar cewa yake na yi alkawarin yin azumi idan na samu biyan wata bukata, to bukatar ta biya na fara amma na kasa kammalawa, shin zan iya ciyarwa maimakon cikawa?
Me yake nufi da ya kasa kammala? Ya gaji ko kuwa rashin lafiya ce ta bujiro masa? In kawai gajiya yayi ya ebo da yawa zai azumin wata uku ko wata hudu yana ganin in ya kwaso da yawa Allah zai fi biya masa bukatarsa. To kuma Allah ya jarabe shi sai ya biya masa bukatarsa kuma sai ya ce yanzu ya gaji bai isa ba, dole sai ya yi azumin da ya dauka alkawari wa Allah. Allah ya ce yufuna bin nazar, duk wanda ya alkawari zai yi wani abu da da'ar Allah ne ba saban Allah ba. To annabi ya ce sai ya cika, ce man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu, wanda duk yayi alwashin zai yi wa Allah da'a to lalle yayi duk abin da da'a ce, azumi, sadaka, umara, hajji, duk wani abin da ka dauka ka ce za ka yi, to in dai ba ya shiga hayyizul mustahil ba abinda ba zai yiwu ba a aikace ba zai yiwu ba, to shine wannan zai koma maganar kafara ko wani abu. Amma in dai abin zai yiwu ka yi wannan alwashin to dole ka yi shi sai ko in saban Allah ne, to in ya saban Allah ya alkawari zai yi to ba zai yi bai halatta ya cika wannan alkawarin ba. Kuma shi ba kance irin wannan a ce Allah yi min kaza zan yi kaza ba a san shi, makaruhi ne ka hada bautar Allah da biyan maka bukata kai ma za ka ji kunya ka yi wa Allah alkawarin bauta masa amma idan ya biya maka bukatar ka, ma'ana in bai biya maka ba za ka yi ai za ka ji kunya. Akwai nauyi ce Allah in ka yi min kaza ni kuma zan maka kaza, wato walbani walbaka kina, wanda kuma ba haka ya kamata bawa ya mu'amala ce ubanginsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan inna ma yustakhraju min al-bakhil, annabi ya kirawo mai irin wannan halin da marowaci, wato kamar yana wa Allah ruwar da'asa ba za a iya fusgar wani abu na da'ar Allah daga wajensa ba sai shi ma ya fincini wani abu daga Allah, baya dacewa. Akwai bakance wanda yake maftu ba ka alakanta shi da wani abu ba, kawai ka ce kai ka yi wa Allah alkawarin duk sanda ka samu kaza za ka fidda kaza kai sadaka, ba ka alhakanta shi da cewa shi kuma sai ya maka kaza ba, to wannan ba laifi, wannan ba laifi. Amma tun farko ba daidai bane yin irin, in kuma har kai to ya wajaba akan ka cika. Saboda in azumin wata uku kai ce sai kai azumi, to sai kai azumin wata uku. In sallah kace sai kai raka'a 1000, kullun zaka yi raka'a 100, to sai kai wannan ba ka ce ka ga ba za ka iya ba, sai kai ba magana kai ka ciyar.
Na'am. Tsakar maka Allah mai tambaya kuma cewa yake ina cikin bashi mai riba shekaru da dama, yanzu na daina karba amma ina cikin matsin tattalin arziki, menene shawarar da za a bani domin in fita daga wannan hali?
To shawara kai ta tuba zuwa ga Allah, kuma dama Allah shi ya faɗa haka, ce duk wani albarkar da kake hango a cikin riba Allah ya bice ta, ya haqqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, duk abinda aka ba aka karba na riba Allah yana bice haskensa, yana cire haskensa daga cikinsa. Saboda haka ake hani ga ta'amuli da riba, saboda riba ya haƙƙi ne da Allah, fito na fito ne da Allah. Ce fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasulih, in ba ku daina ba Allah ce to ku shelanta yaƙi tsakanin ku da Allah da manzansa. Ya za a yi mumini ya ji sha'awar a ce wai ya shelanta wa Allah yaƙi, ce zai yaƙi da Allah, zai yaƙi da manzan Allah, to haka mai riba yake. Mutumin da yake harka da riba kamar ya buɗe kofar yaƙi ne kanansa da Allah da manzansa, to kace ina zai yi albarka, zai da zai samu nasara. Shi yasa ake gaya mutane su guji abin da yake riba, kakka ɗauka riba akwai ƙarama akwai babba. Wani sai ya ce maka ai ƴan riba ƴan kaɗanci ƴan kaɗanci, Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ya ku waɗanda suke mu'minai, ku kiyaye Allah, ku kiyaye dokokinsa, ku guji abin da yayi saura na riba, wato ma bakke komai kakkata abin da yayi saura ko ya yake, in dai a cikin kuɗi akwai shi ko ya yake yayi saura, Allah ce ku guje shi in har da gaske ku mu'mine ne. Kaga ashe alamar imanin ku na gaskiya ne shine ku guji riba komai kankantatta. Yayin da mutum ya yarda cewa shi zai ta'amuli da riba saboda abin da ake kwadaita masa, da cewa in ka karɓo bashin nan zaka iya yin kaza, zaka iya yin kaza da shi, dan abin da zaka dan mayar na riba ɗan kaɗan ci, Allah sai ya jarrabe shi ya gani. Saboda haka ba daidai bane, ka tuba ka koma ga Allah ka yi ta istighfari, kuma ka ɗauka cewa wannan jarrabar da yake maka bayan tuban da kai yana kankare maka wasu abubuwa ne na laifuffukanka da ka ɗauka masu girma. Saboda haka ka yi haƙuri da abin da Allah ya jarrabe ka da shi na matsatsi, na tari, na rashi, ka ɗauka cewa Ubangiji yana maka haka ne dai ya kankare maka wannan laifin da ka zauna a cikinsa tsawon lokaci.
Akar maka Allah mai wannan tambaya kuma cewa yake ina kasuwanci ta online ba tare da shago ba, ina saka kaya a status, idan mai siya ya turo kuɗi sai na cire riba ta in biya mai shagon da yake da kayan, shi mai siya ya san kayan ba nawa bane, shin wannan kasuwanci halal ne?
Mun sha magana akan wannan cewa ba ka sayar da abin da ba naka ba, kuma ba da izinin mai kayan ba, ba shi ya baka tallar sai ya ce sayar min da kaza ka karɓi kuɗin ka kawo in baka naka kasan a ciki ba, ko ga kuɗi kaya na da kuɗi kaza ka ƙara ribar ka sayar ka zo karɓa ka ba mutum, ba da wanda yarjejeniyar ba, kawai haka ka ga kaya na sai da kayansa ka zo ka ɗora kayan akan status ɗinka ko ka sa a Facebook ɗinka ko wani platform ɗinka kana tallarsa, wasu su zo su baka kuɗi kai kuma ka je ka ɗauka daga cikin kuɗin su ka sayo kayan ka riƙe riba. Ya za a yi ka ɗauki kuɗin mutum ka sayi kaya kuma ka ɗauki riba a ciki? Ai shi riba ta kayanka ne ko wanda mai kayan ya amince maka, amma in baka kuɗi da kuɗi na kuma ka ci riba ba a haka, musulunci ba a haka. Sannan abinda duk ba naka ba akwai garari, ka sayar da abin da ba naka ba, kana iya sayarwa wani ka karɓi kuɗin sa ka je an ƙara kuɗi, za ka dawo gurin mutum ne ka ce ƙara maka, wanda kuma haka ake yi ƙarshe rigima ta kaure, ya ce shi ya riga ya saya ba zai ƙara kwakwabo ba, kai kuma ka ce in bai ƙara maka ba za ka sayar masa ba, saboda ka je an samu ƙari, ko ka je a ce babu ya ƙare wannan abin da kake, ka kuma riga ka karɓi kuɗin mutum ka je kawo masa wanda ba shi kuka yi ba. Wannan shari'a ta toshe wannan kofar don kada a samu irin wannan rigingimu, duk abin da zai haddasa wata husuma, wata rigima, wata kaddama, shari'a toshe wannan hanyar take, hana wannan abin take. saboda haka baya halatta mutane su ga daukan kayan jama'a, kayan kamfanoni suna dora akan status, suna talla, suna karɓar mutane su je su cire riba. Wai ka cire riba, riban me? Me ka sayar? Ba kayan ka sayar ba, nawa kake da riba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ribha malam wala ribha malam yadman. Nabi ya hana mutum ya ci ribar abinda baya da zaman dinsa, baya da asararsa. Yau da ka karɓi kuɗin nan sai ka je shagon, sai aka ce maka shagon na yayi gobara, duk abin da ya kone a shagon nan baka da asara, ko kobo a ciki. Amma yanzu ga shirin kana kokarin cin ribar kayan shagon, abin da baka da asara su ta yanzu kuma zaka ci ribar sa. Al-ghurmu bil-ghurmi, ce ana samun riba abin da ake iya samun asarar sa ne. Aka samu asara za ta shafe ka, to haka nan ribar ma aka samu sai ta shafe ka.
Na'am. So akar makallah mai wannan tambaya yake cewa akwai wata kalma da ake cewa addini sabanin hankali, ko dai yana magana shari'a ne anan, menene ma'anar wannan magana?
Wannan ba gaskiya bane. Shari'a ba ta sabawa lafiyayyen hankali. Shari'a takan zo da wani abin da zai diba wuta hankali wani lokaci, hankali ya diba wuce ya kasa gane me yasa aka ce kaza, me yasa aka ce kaza. Wanda zarar aka zo aka yi masa bayani, aka fayyace masa kaga kaza, an ce hukuncinsa kaza saboda kaza saboda kaza, sai kuma hankalin ya dawo, sai ka fahimci inda abin ya sa alƙibla. Amma wai sai hannun riga? Don haka ne me yasa Allah in ya faɗa abu sai ya ce la'allakum ta'qilun afala tatafakkarun, ce me yasa ba za ku hankalta ba, ba za ku yi tunani ba? Inda a ce Allah yana zuwa da addinin da yake sabawa hankali, to ka kawo abin da ya saba hankali na kuma kace yi tunani? Kaga sai zama akwai bambarkai. An kira ka kai tunani akan abin da daman Allah ya san ya sabawa hankalin, shi yasa addini baya zuwa da abin da zai sabawa hankali, ko shari'a, sai dai ya zo da abin da zai diba wuta hankali ya kasa gane wajahinsa. Abin da ce Abul Ala Al-Mu'arri, wanda ba kawo ne mawaki, domin waka sautari za ka ga fi kulli wadin yahimun, suna dimowa cikin kowane irin kwazazzabo su ga maganar da ba ta su ba. Sai yake cewa yadun bi khamsi mi'inin asjadin fudiyat ma ba laha quti'at fi rubu dinari tanaqudun ma lana illa sukutu lahu wa nasta'idhu bi maulana minan nari. Haka aka ce yana faɗa shi Abul Ala Al-Mu'arri, yake cewa hannu wanda ake bada dinari 500 hannu ɗaya, in wani ya yanke ma mutum hannunsa diyarsa dinari 500, ita za shi za a bayar a matsayin fansa. To ya za a yi kuma shari'a ta ce in ka saci rubu'u dinari, ɗaya bisa huɗu na dinari, ɗaya bisa huɗu na dinari, bai kai ma dinari ɗaya ba, kuma a kai ma a yanke wannan hannun. Hannun in wani ya yanke shi sai an ba da dirhami abin nan dinari 500. Amma yanzu a zo a ce ka saci rubu'in dinari 1/4 kwata na dinari, kuma an kama wannan hannun mai an yanki, sai yake cewa tanaqudun, wannan akwai tufka da warwara. Sai ce ba abinda za mu iya yi, sai rai mai shiru. Kaga yana sukan shari'a da cewa ta yi tufka ta yi warwara. A nan shari'a ta ce an fansi hannu da dinari 500, a nan kuma ta ce in an saci rubu'in dinari a yanki hannu. To shine sai yake faɗar haka, wato kaga hankalinsa bai ɗauka ba kenan. Sai wani ya bashi ansa, yake cewa izzul amanati aghlaha fa arkhasaha dhullul khiyanati fafham hikmatal bari, ce izza ta amana da hannun ta kasance mai amana ce, ba ta taɓa kayan kowa, sai sa ta yi tsada. Nan kuma da ta ci amana ta yi sata, sai ta kaskanta, sai zama na rubu'u dinari an yanke ta, saboda ta zama ba ta da amana. Kaga sai ya fito masa da abin da hankali, yadda zai gane lokacin da aka ce sai an biya kaza an yanke ta, lokacin hannu ne mai daraja, hannu ne da ba ta taɓa kayan kowa, yana nan da mutuncinsa. Amma lokacin da ka sa hannun nan ka ɗauki kayan wani, to ka ƙasƙantar da hannun, yanzu bai da daraja. Da zarar kayan nan da ka ɗauka ya kai rubu'u dinari, aka samu shaidu ko ka tabbatar ka yi satar nan, sai a yanke shi. Saboda haka komai da ka gani a shari'a yana ta akwai hikimar da ta sa Allah ya yi, sai dai ba lallai ba ne kai lokaci ɗaya ka gano hikimar wani abin, sai ka an tafi sai a gaya maka. Kuma babbar hikima ka zamo bawan Allah, cikin abin da aka saka kai babbar hikima ka ji cewa kai ai ashe lalle bawan Allah ne Allah ya ce mai sallar azhar raka'a hudu mai la'asar hudu mai magriba uku mai isha'i hudu mai asuba biyu sai ka zo ka ce me yasa azhar hudu la'asar hudu magriba uku me yasa ba za su zama azhar uku la'asar uku magriba uku ba me yasa ba za su daidaita ba ko me yasa ba za su ce biyar biyar hudu ba me yasa ba za su zama asuba hudu ba ai lokacin mun tashi da karfin mu mun yi bacci mun huta me yasa ba za mu yi hudu ba sai mu biyu to kaga anan za a iya gaya maka cewa Allah ya ce ka yi sa haka dan ka ji cewa kai bawan Allah ne yadda yake son ka haka yake so kai wanda ita hikimar ubudiyya din ka ji cewa kai bawan Allah ne yadda Allah ne yake so kai kai shi haka shine hikimar ba kai yadda kwakwalwarka take baka ba saboda haka ba daidai bane ka zo ka ce wai shari'a sabanin hankali wani hankali sai dai in ba lafiyayyen hankali ba na'am wani lokaci abin zai iya bacewa mutum amma kuma baya hana wasu su gano abin da ya sa shari'a ta ce ai kaza ko ka ai kaza
na'am to malam Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu anan muka kawo karshen wannan shiri na fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahama@yahoo.com da shafin fatawarrahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu Professor Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni Mubarak Hamza Adamu da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh